والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آل بيته المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين. وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم ولساكي سادوا أولا مجلسي نفسر القرآن من جرما أولا مسلاتي من البركة مسلاتي اندمي تروس إسلامي سنتا أنا غرم مدوغر جهر برنو يومنا يمتن قوم شاء ترى قوات رمضان شكرا تادوبو الأيدا نري هدود 40 دشدا ijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma yayi daidai da arwalayo 19 ga watan 3 shekara ta 2025 miladiya. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tawfiki da ta damu ya karba mana kyawun ayyukan mu kurakuran mu kuma Allah ya gabata mana. Jiya mun tsaya kun karanta fara fasar aya ta 94 na wannan sura mai albarka suratu Yunus. Mun samu mun kammala ba bayanai da muke son yi, yau ma malam zai saki karanta mana ayar mun karasa sauran bayanai da mun samu mun yi ba. Kafin nan akwai wata ta addu'a, amma addu'a ta nemi addu'a, to ma addu'ar akwai akwai abin da ya kamata a yi wa'azi akai a fadakar da mutane. Yake ce malam addu'a nake nema cikin wannan wata mai albarka. Malam yarona ne kullum yana sallah cikin daki shi kadai, baya son zuwa masallaci, kuma ya kai shekara 40 shine nake masa barar addu'a ko Allah zai samu daci. Lalle ku babu shakka baiwar Allah kin kyauta da kika nema wa wannan dan naki addu'a ya samu ya aikata aikin alkhairi, ya salla cikin jama'a ya samu lada. Abu ne sananne da yawa ko kuma jumhur mabiyan malamai suna ganin sallah cikin jam'i ba dole bane, sunna ne. To amma wasu dalilai suna nuna cewa wajibi ne, tunda makaho baya masa rangwame ba. To kaga inda mutum lafiya salau ba shi da wani uzuri, ya ji kiran sallah masallaci yana kusa da shi, zai iya zuwa yaki zuwa ya sallah shi kadai, akwai asara. Wato duk sanda mutum yana nuna shi bai san lada, duk abin da yake ba dole ne ba zai yi ba, ba sunna ne aka ce ba, ba sunna ne aka ce ba, to wannan alama ce ta raunin imani. Inda misali yanzu abin duniya ne ake bayarwa, ko kadan ne mutum zai ce ina da kuɗi mai yawa kadan ne bana bukata? Eh, inda abin duniya ne ko kadan kadan ake bayarwa, duk yawan kudinka in ka san ka je za a baka wani abu, ai zuwa za a yi ko ba za a ce tunda ina da mai yawa na bayarwa na da kadan? To wannan alama ce ta raunin imani. Kuma mutum ya dawama akan irin wannan rayuwa, rayuwarsa ba ta yi albarka ba, ba za ka ji da lafiya. Allah ya baka ni'imar lafiya, wani yana so ya je sallah cikin jami'i don baya da ba lafiya, amma kai Allah ya baka lafiya, ga kuma Allah ya taimake ka kana da uwa wadda ta kwaɗayito akan ka tana yi maka nasiha. Ai kuma yana daga cikin aibin iyaye ma ka yi abin da suke so, kana ɓata mata rai, wannan ma laifi ne. Idan baka yi laifi in ma ka tafi akan ra'ayi malaman da suka ce sunna ne ba, amma ai ka saba mahaifiyarka anan abin da ke mubaha ma aka ce idan suka sa ka dole ka yi, to kaga anan akwai saba wa mahaifiyarka. In ma muka tafi akan cewa sallah a cikin jam'i sunna ne ba wajibi ba to kiran mu ga wannan dan uwa an har zai saurare mu Allah yi tsoron Allah yi wa kansa qiyamul layli ya tausaya wa kansa shekara 40 an shekara 40 an kai shekaru na kamala ko hankali ya cika kenan to saboda haka muna kiranka karka zuwa cikin jama'a kana sallah kuma ai da wannan za ka hatta aidon jama'a da wannan za ka yi mutunci ai yanzu an zo ana magana musa ana neman mutanen kirki a unguwa ana ambata sunaye mutane in an zo kanka ya wane kai wane na famu ba mu gane masa ba mutumin da baya zuwa sallah masallaci ba haka za a ce ba kai wane na kyale shi sam ni ba ta magana sa masallaci ba an yana zuwa sallah kuwa ya jiba jiba ne kai wannan a kyale shi wannan shine rabanka to saboda haka kai tsoron Allah karka zuwa masallaci kuma in kai haka wato ka faranta wa mahaifiyarka rai ka faranta mata kuma ka samu lada a gurin Allah subhanahu wataala to Allah ya datar da kai Allah ya sanya imani a zuciyarka karka zuwa yin sallah a masallaci wannan kuma mutane wato ba sa fahimtar magana jawabin jinin nan nan akan mene magana ne ana magana akan abun nan ba akan short clip so a daina dokawa ba to ga wanda wani rubuta assalamu alaikum Allah ya kara ma lafiya da dogon kwana amin amma ba ka kara akan bin Allah da manzo ba ka kara akan da'a dan Allah kai hakuri akan hukuncin da ka dauka jiya akan yi maka short video dan Allah malam muna so ka mana afuwa mu ci gaba Allah ya kara ma lafiya a ni ni bayani da nayi nace na farko dai bazan ce haram ba amma kuma ban san amfanin sa ba a shari'ance ko a hankalce kuma akwai yiwuwar zai jawo matsala ko ba ka bane ba yi da amfani ya fahimta ta sannan kuma akwai yiwuwar zai kawo matsala saboda haka in za ku yi ku gamsar da ni amfaninsa ku zo mu tattauna ku nuna mu amfaninsa sai sannan sai in ba da dama amma har yanzu ina kan bakana hukunci nan na nan kar a dauka har in kuna so kuna da hujjoji sai ku zo mu tattauna in ku gamsar da ni ko kure ni da hujja to shikenan sai ku yi
أعوذ بالله من الشيطان
أبن أقوي ولكن بامو سنة التي هو زامو تجد ياريكو يوشينا مكدرين زيا كو شكرا زيا زيا منجي من سنة ساكو دولا نسكا تيمك الله ساكا وصل الخير وسما أقوي دقن ودقا أداما دي شكرا نتورا منا تيمو كنسا شما منا مسا قوديا Allah ya saka masa ina jin karatu ta hanyar social media kuma da jaji sanarwa sai ya aika taimakon sa dan da kuma center ma'aikatan center su ma Allah ya saka musu da alkhairi da yan committee da suka bada lokaci suka yi wannan dawaini Allah ya saka musu da alkhairi haka ne shi ma Alhaji Dr. Mahmud Indimi wanda yake dawaini akan wannan center wajen tafi da wannan center da daukan dawaini wannan center da duk abubuwan da ake shi ma Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya sa albarka rayuwarsa da dukiyarsa babu shakka zuwa gidan yarin yana da amfani mutane ne suka yi laifi aka je aka tsare su wasu ƙananan laifuka wasu manya-manya laifuka to yana da kyau a jaya musu wa'azi a taimaka musu nuna musu yadda za su yi tuba zuwa ga Allah su gyara halayensu ta yadda suka fita daga gidan gyara gidan gyara hali yanzu an canja zuwa correctional center ko gidan gyara hali suna dawowa cikin jama'a sai su daida abubuwan da suka yi. To amma ka kyale su haka kawai don yanayin gurin kullum suna cikin zulumi da bakin ciki da tunani, wani ma sai ya fita zuciyarsa ta riga ta bushe ta keke shi. To amma ai zuwan da ake yana musu wa'azi wannan yana tausasa musu zukata, wanda kuma ba dama zai fita. Wani hukuncin daurin rai da rai ne, wani ya shekara 20 in kun ji zai maka shekara ta 20 anan, wani ya ce 25 shikina nan ba inda zai ji anan zai rayuwarsa za ta kare. Kawo na abin tausayi ne. To akwai bukatar a taimaka masa yadda ma zai tafiyar da rayuwarsa don gara ya yi asara biyu. Shin bai bi shiga cikin jama'a ya rayu ba, kuma bai amfani da zaman da yake na gidan yari ya gina lahirarsa ba. To ma zuwan da ake a karanta musu ayoyi da hadisi a ba su misalai a yi musu wa'azi, wannan yana kwantar musu da hankali mutum ya dawo, idan dawo cikin hayyacinsa. Ana fahimta, saboda haka zuwan yana da amfani. Muna faɗar wannan ne don wasu suna da ra'ayin cewa ga a gari ma mutane da yawa ba su da abinci, ba su da kaza, waɗanda gwamnati ta rike su kuma sai mun kai musu taimako ne. Ai ba wannan ake dubawa ba. Manzo Allah ce unsur akhaka zaliman aw mazlumaka, taimaki dan uwanka shi yayi zalunci ko shi aka zalunta, ma'ana ka hana shi zalunci, kai masa wa'azi ya daina zalunci. Kuma ana kodaitar da su su yi karatu, malamai suna zo suna karantar da su. Akwai wanda ya haddace alqur'ani a ciki. Jiya da muka je tare da wannan muka je Alhaji Adamu Isa Abadam sabon Farmsec tsohon shugaban gidan BRTV tare muka je da shi jiya. To a lokacin yake ba da labarin yana kodaitar da su don su yi karatu, da cancan suna zuwa ya dauki lokaci bai je ba, to jiya ya ce ya kamata ya je, shi ne ya bi mu muka je tare. Ya ce ya taba zuwa cokon karatun alkur'ani a garin nan, sai mai makarantar mai tafisin yana kallon shi, shi ma yana kallon shi, suka yi wa juna kallon sani, shi ma ya nuna cewa ya san shi a wani guri, shi ma ya nuna cewa ya san shi a wani guri, amma shi Alhaji Adamu Isa Abadan bai tuna ina ya san shi ba. Shi wancan ya tuna cewa zuwan da suke gidan yari ne ya san shi. To bayan an gama sai zai same shi, malam Alhaji baka gane ni ba, shi ban gane ka ba. Ai na san ka ne saboda san da kuke zuwa gidan yari prison. A lokacin ni ina prison, a cikin prison na haddace alqur'ani, da na fita yanzu na bude tahfizi. An fahimta? A gidan yarin ya karanta alqur'ani ya haddace, da ya bude daga san da kafin ya je prison me yayi laifi aka gyara shi, ya fita shi ma ya zama mutum mai gyara mutane. To wannan ba da wa'azi ba yana zai yi, in ba ana zuwa ana fadakar da su ana jan hankalinsu ba, har kawai aka rabu da su, a rabu da wannan ɗan iska ne a rabu da su, ina hakan zai samu ne? To wannan ina gaya muku muhimmancin zuwan ne, don da yawa ba su gane ba. Wani yana ganin kamar muna wani aiki ne wanda yake ba da amfani, har kawai muna ba ta lokaci ne, haka wani yake gani, har aka ce akwai gudunmawa a kawo, kai da ana rabu da su ga amfanin. To su ma ma'aikatan gidan yari din suna ba mu haɗin kai duk shekara muka je, muna zuwa sauran sintoci ma suna zuwa, amma zuwa musulmai kaɗan ne gaskiya. In ka kalli yawansu da bukatunsu, taimakon da ake kai musu kaɗan ne gaskiya. Abokan zamanmu sun fi mu, da kullum musulunci mu shi ne na al'ada da cacan baki, kawai cacan baki. Amma an zo aiki sai kowa sai ja da baya, mai kudi ma ba zai ba da kudin ba, wanda yake da ilimi ba zai je karantar ba, wanda zai ba da wata gudunmawa wata shawara ba zai yi ba. Amma an samu complain, mafi kowa iya complain ta surutu da hayaniya da saɓani, mun fi kowa. Amma an zo aiki ba wanda zai yi aiki. To musulunci ba haka ya karantar ba. Allah ya samu dace. Na makaram kalla.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
نعم الله تعالى yake cewa fa in kunta fi shakkin idan ka kasance cikin kokonto mimma anzalna ilayka dangane da abin da muka saukar maka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qabli ka tambayi wadanda suna karanta littafi gabaninka mun fasara iya nan jiya ko anan malamai mafi yawan malamai suna cewa ba manzon Allah ake nufi ba waninsa ake nufi amma an fuskantar da zance zuwa ga manzon Allah in wani ya ji sai ya shiga taitayinsa tunda manzon Allah ma ga abin da ake fara masa ina ko ni an gane amma manzon Allah bai yi shakka ba kuma bai yi tambaya ba an fahimta saboda haka in mutum yana da shakka akan manzanci da aka bai wa manzon Allah alkur'ani da aka bashi da kuma in yana da shakka ko kokonto akan labarai da Allah ta'ala ya bayar a cikin alkur'ani dangane da annabawa to al'ummu da suka gabata akwai bayanansu a cikin littattafan yahudu da nasara taure da linjila saboda haka a ji a tambaye su ta nan za su fahimci gaskiyan abin da manzon Allah ya zo da shi kuma gaskiyan abin da qur'ani ya kunsa ana fahimta muka ce wannan yana wato nuna mana in ka samu shakka dangane da wani abu na addini ka je kai tambaya kada ka zauna cikin duhu wani zai samu matsala zai ji wani wa'azi ko wani bayani ko shiga cikin wata matsala abin ya dame shi amma ba zai je yi tambaya ba ya zauna cikin kuskure to wannan ba daidai ba ne a gaba ta karshe da muka tsaya kai jiya ita ce tambayar da wasu malamai suka yi kamar Sheikh Abdulrahman As-Sa'idi yake cewa anan Allah ta'ala yake cewa fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qabli ka tambayi wadanda suke karanta littafi Taurat da Injila da Zabura da sauransu sai yake cewa ta yi wani ya ce da yawa daga cikin ahlul kitab Yahudu da Nasara wato da yawansu sun karyata manzon Allah ba su ma yarda da abin da manzon Allah ya zo da shi ba to ta yaya Allah zai ce a tambaye su wajen tabbatar da gaskiyan alkur'ani da gaskiyan manzon Allah ta yiwu a tambaye su faɗi saɓanin haka ko ba haka ba to sai shi ne yake cewa jawabi abu na farko idan aka ce a tambayi wasu mutane ko a nemi shaidan wasu mutane kuma suna da yawa abin nufi anan adilai daga cikinsu ma'ana fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qabli wadanda suke mai adilai wadanda idan aka tambaye su za su faɗi gaskiya domin ba za a taru a lalace gaba ɗaya ba duk lalacin mutane za a ga akwai mai dama-dama wanda yake dama-dama a cikinsu to saboda haka masu adalci daga ciki ake nufi saboda haka waɗanda suke ba adalai ba za su shiga cikin lissafi ba saboda haka waɗanda suke adalai ko da ɗan kaɗan ne idan aka tambaye su suka ba da labari kaga buƙata ta biya kuma musamman waɗanda suka musulunta irin su Abdullahi ibn Salam irin su Ka'ab al-Ahbar da sauransu sai fuskar ta biyu yake cewa shaidar ahlul kitab ai za su ba da shaida ne bisa ga abin da ke cikin littafinsu ba da kaza su bayar ba kaga anan ma babu matsala sannan abu na uku da yake cewa ai su ma zai wahala su faɗi ƙarya saboda anan an kalubalance su ne an maida al'amari zuwa gare su saboda haka in ma su ba da ansa ko su yi shiru idan suka yi shiru ma kaga anan ya nuna cewa abinda Qur'ani ya zo da shi gaskiya ne
inda ba gaskiya bane a gurin su za su mutu me su karyata daga ci a tambayi ahlul kitab kuma suka san cewa abinda manzo Allah ya zo da shi nan ba gaskiya bane za su fito su ce a mu ba alitabu mu abin ba haka yake ba saboda haka idan sun yi shiru me kenan shiru ma magana ne wannan yana nuna cewa babu matsala idan aka ji aka tambayi ahlul kitab da farko adilai ake nufi sannan kuma za su ba da shaida ne bisa ga abin da yake cikin littafinsu kuma in ma ba su yi magana ba to wannan ya nuna cewa lalle Qur'ani nan a gaskiya ne sai Allah ta'ala yake cewa laqad ja'aka al-haqqu min rabbik haqiqa gaskiya ta zo maka daga gurin ubangiji ka laqad ma'ana haqiqa tabbas wallahi babu shakka gaskiya ta zo maka wannan alqur'ani gaskiya ne manzanci da aka maka gaskiya ne kuma min rabbika da gurin ubangijinka fala takunanna minal mumtarina saboda haka kada ka kasance daga cikin masu kokonto dangane da manzanci da Allah ya baka dangane da alqur'ani duk wannan kada ka samu kokonto wannan taukiri ne mun yi bayani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bazai zama mutumi ba zai yi shakka ba ta wannan an fuskantar da zance ga manzo Allah a ma'amalan ana nufin waye wasu abin nufi wannan Qur'anin gaskiya ne ya kuma su sauraron Al-Qur'ani ya masu karanta Al-Qur'ani ya wadanda suke samu labarin Al-Qur'ani suke samu labarin manzon Allah abinda manzon Allah ya zo da shi gaskiya ne kada ku samu kokonto akai wasu malamai sun yi kokarin bambanta tsakanin al-imtira da kuma ash-shakk akwai ash-shakku akwai al-imtira ko al-mira wasu suka ce al-imtira ash-shakku fi ma la shubhata lish-shakk fihi fa huwa akhass min ash-shakk al-amru iribini akwai wani zancen da mutum zai yi a cikin zancen ma akwai abin da zai saka mai shakku kace anya wannan zancen nashi a cikin maganar tashi akwai kuma zancen da mutum zai yi babu wata alamar shakka a ciki to fa la takunanna minal mumtarin wannan alqur'anin babu wani abin da yake wanda zai nuna alamar shakka a cikin sa saboda haka kada ka samu shakka a ciki an bayyana hadisin Abu Hurairata hadisin Abu Dawuda da Imam Ahmad a cikin Al-Musnad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-mira'u fil qur'ani kufrun yin shakka a cikin al-qur'ani malamai suka ce al-mira' sun yi masa fassara guda biyu sun fassara da ash-shakku yin shakka mutum yin shakka dangane da al-qur'ani anya aya kaza da ta cinna anya wannan abun ya ne ka samu shakka kufrun kafirci ne wasu malamai suka ce al-mira' ma'ana المجادله المشتمله على الشك او المجادله التي تؤدي الى الشك جايين da za ta jawo maka kai shakka dangane da alqur'ani duk an hana ana fahimta qur'ani daga gurin Allah yake Allah mahalicci saboda kada ka samu kokonto in kaga wani abu da yake baka gane ba kai tambaya kamar da riwayar wata riwaya cikin Musnad na Imam Ahmad ta nuna manzo Allah ce al-mira'u fil qur'ani kufrun in jayayya wadda za ta kai ga shakka ko kuma shakkan kanta dangane da al-qur'ani kafirci ne sai manzo Allah a riwayar Imam Ahmad a cikin al-Musnad manzo Allah ya ƙara da cewa fa ma araftum minhu fa'malu abinda kuka sani kuka fahimta na alqur'ani ku yi aiki da shi ka karanta wata aya ka fahimci ma'anarta kai aiki da ita an fassara ma wata aya ka fahimci ta kai aiki da ita wama jahiltum minhu abinda ku jahilta ka karanta aya baka fahimta ba ka karanta ayoyi guda biyu sai kaga cewa gurgudan fahimtarka gurgudan ilminka a zahiri sun ci karo da juna abin baka gane ba furduhu ila alimihi kuma da wannan matsalar zuwa ga wanda ya san shi akwai gurin malamai zuwa ga ar-rasikhuna fil ilmi wadannan daga gansu sun tabbata a cikin ilmi da sauran warware maka ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. أنا فهمت تو عندكم هنا نونا منا هتلرن وندك إلمن سبي كيبا إشجع إلم القرآن يشجع أتكي يتكرى كري أتكي كما أنسم بي كيوا نمس أيهم با أكلاشي أي مسام مغانا يدينا بزي دينا با ayoyin ba karanta su daidai kuma yace zai karanta zai fassara ka wannan hatsari ne zai jefa kansa cikin bala'i kuma zai jefa al'umma cikin bala'i na'am
wala takunanna minal ladina kazzabu bi ayati llahi fatakuna minal khasirin إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم.
نعم الله تعالى كتير ولا تكونن كذلك قصن شيء من الذين كذبوا بآيات الله دقت كم ولا نسك كلية آيوين الله فتكون من الخاسرين سيك زمنتو دغ cikin asararru nan ma Allah ta'ala ya sake buskantar da zance zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma abun nufi wannan sa kada ka kasance daga cikin wadanda suka karyata ayoyin Allah mana ya mai karanta alqur'ani ya kai mai sauraron alqur'ani ko wanda ake masa wa'azi da alqur'ani kada ka karyata ayoyin Allah ayoyi ne na gaskiya daga gurin Allah suke ayoyin da suke dauke da girman Allah suna dauke da abubuwa masu amfani suna dauke da amfanin duniya da lahira alkhairin duniya da lahira fatakuna minal khasirin idan mutun ya karyata ayoyin alqur'ani sai ya kasance daga cikin asararru ya asarar rayuwarsa a nan duniya ya asarar dukiyarsa kila Allah ya masa ukuba a nan duniya sannan kuma rayuwarsa ta lahira ya dawoma a cikin azaba ai ba asara da ta kai wannan Allah ya mutum Allah ya bashi rayuwa Allah ya bashi hankali Allah ya masa ni'ima Allah ya bashi lafiya ya rayu a duniyan nan ya gama rayuwarsa yana karyata ayoyin Allah to wannan asara ce babba to Allah ta'ala yana hana bayinsa kada su karyata ayoyinsa a anan makamai da muka ambata fuskantar da zance zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yafi tasiri wanda baya sunfantuwa da ƙaryata ayoyin alqur'ani aka fuskantar da wannan zance zuwa gare shi wanda kuma zai yi ya sunfantu da ƙaryata ayoyin alqur'ani kaga shi ya kamata shiga taitayinsa shi ya kamata ya shiga taitayinsa wannan dai yake da faɗin Allah subhanahu wataala la in asharatta la yahbatanna amalu wa la takunanna min al-khasirin indai har zaka yi shirka to ayyukanka duk sun rushe kuma zaka zama to daga cikin asararru mutum ma zai yi mai tunani a ce manzo Allah zai shirka ba wanda babu ne mai yiwa ba amma me ake nufi da wannan ana so a nuna mana girman shirka koda manzon Allah mufardan wa taqdiran inda za a kaddara manzon Allah zai fada cikin wannan to shi ma ga sakamako amma ba zai yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shirka ba in dai wanda ya zo da sakon zai saba wa Allah to waye zai aiki da sakon ba wanda zai aiki da sakon to amma duk ana so a nuna mana girman al'amarin girman shirka girman karyata ayoyin alqur'ani girman yin shakka yin kokonto dangane da alqur'ani ana fahimta innal ladina haqqat alaihim Allah ta'ala yake cewa lalle wadanda haqqat alaihim ta tabbata a gare su kalimatu rabbika kalmar ubangijinka la yu'minuna ba su imani ba innal ladina lalle wadanda ma'ana kafirai haqqat alaihim ta tabbata a kansu kalimatu rabbika kalmar ubangijinka bil azabi cewa zai musu azaba ko haqqa alaihim qada'u allah wa qadaruhu annahum yusiruna ala al-kufr wa yamutuna alayhi akwarin da can ma Allah ya sani ba su imani ba za su dawo ma kan kafirci kuma za su mutu akan kafirci to ga wannan kalmar ubangijin ka ta tabbata kalmar Allah ta tabbata a gansu ba za a canja ba haka za su rayu duk wa'azin da za a yi ba za su fahimci wa'azin ba wannan irin waɗannan mutane Allah ta'ala yake la yu'minuna ba su imani ba duk abin da za ka yi ba su imani ba to sha sa ma ire-iren su Allah ta'ala yake cewa innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna ba za su imani ba dan sun doki wani salo wani yanayi na kafirci wanda za su dawoma a kai la yu'minuna ba za su imani ba kamar da Allah ta'ala yake cewa ma tughni al-ayatu wan nudhru an qaumin la yu'minun ayoyin Allah al-kauniyya wa shar'iyya ba za su yi musu amfani ba wan nudhru masu yin gargadi gargadi da za su yi musu ba su yi musu amfani ba wa ma ta'atihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin babu wata aya da za ta zo musu daga cikin ayoyin ubangiji ubangijinsu illa kanu anha mu'ridin sai sun kauda kai kuce ina ba romo da wannan aya ba romo da wannan aya to Allah ta'ala yake cewa to waɗannan ba za su yi imani ba anan bayan Allah ta'ala ya ba mu labarin Fir'auna da irin idan Allah ta'ala ya halaka shi da jama'ansa sannan Allah ta'ala ya zo ya ba mu labarin cewa wanda suke da shakka dangane da Alkur'ani su tambayi ahlul kitab akwai bayani a gurinsu to sai anan kuma Allah ta'ala yake faɗa mana wato akwai daga cikin kafirai waɗanda duk wata hujjar da za a kawo musu hujjar ba za ta gamsar da su ba la tujdi fihim alhujjatu abadan dan suna da mukabara suna da girman kai kuma ba sa san gaskiya kuma wannan tahziru lil mushrikin ana jan wato kunnan kafirai na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai hatta rafa kada ba su shiga cikin wadanda Allah ta'ala cikin wadanda kalmar Allah ta tabbata a gansu sai Allah ta'ala yake cewa walau ja'atuhum kullu ayat inda da dukkanin ayoyi za su zo musu walau ja'atuhum kullu ayatin da duk wata aya za ta zo musu duk abin da ake cewa aya kauniyya ce ko shar'iyya aya kauniyya shine mu'jizoji da Allah ta'ala yake nunawa sandar annabi Musa aya ce naqatu salih aya ce irin yadda annabi Isa alayhi salam yake raya matattu aya ce irin yadda yake warkar da mai cutar barasu aya ce da kuma irin yadda Allah ta'ala yake sokar da azabarsa yake nuna mulkinsa da kudurarsa da ikonsa abubuwan da suka saba wa tunanin dan adam duk wani ayoyi ne Allah ta'ala yake nunawa don ya ji hankalin bayinsa su san akwai mahallici su san akwai wanda ya wajaba su bauta masa can da kuma akwai ayatu shar'iyya taure da Allah ta'ala ya saukar bayanai ne ku yi kaza kada ku yi kaza Qur'ani aya ta shar'iyya ku yi kaza kada ku yi kaza shine Allah ta'ala yake cewa duk wata aya da za a kawo musu ko kuma za a tara musu gaba ɗaya ayoyin Allah gaba ɗaya manya da ƙanana na wa'azi ne na karantarwa ne aya ce ta kauniyya aya ce ta shari'a duk a zo a faɗa musu a nuna musu Allah ta'ala yake cewa ba za su yi imani ba hatta yarawu al'azab al-alim la yu'minuna ba za su imani ba walau ja'atuhum kullu ayati da duk ayoyi za su zo musu ba su imani ba yaushe za su yi imani hatta yarawu al'azab al-alim har sai idan sun ga azaba mai radadi to a lokacin za su ci za su yi imani kuma a lokacin imani ba zai yi amfani ba an gane to duk Allah ta'ala yake bada manzo Allah manzo sallallahu alaihi wasallama kafiran na iri-iri suke shi dai isar da sakon Allah amma kuma dole za a samu wasu za su kangare duk bayanin da za a yi musu duk wa'azi da za a yi musu ba za su yi imani ba to Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mana imanin mu ayan kuma fir'auna aiku fir'auna me a ba nuna masa ba kuma fir'auna ba wata aya da ba nuna masa ba annabi Musa ya zo masa da 9 ayatin bayyinat ayo har daban 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 bayyanalu wanda da ka gani zaka fahimci wannan fa daga Allah yake mutum ya zuba ruwa a cikin kwano ya aje in ka bude jini jini to wannan ba aya bace sanda kawai da markade ta juya ta zaman ta maciji ya sa hannun cikin rigarsa ya fitar an ya zama ta fariqal barisol to ayoyi to amma duk da ka fir'auna me ya ki yi imani amma yaushe imani Allah ya hata ya rawul azabul alim sai da ya shiga cikin teku ya ga zai mutu hata idza adrakahu al-gharqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amara bihi banu isra'ila dami domin innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun to Allah ya tsare mana imani na'am
فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين
نعم فلولا كانت قرية ba wasu mutane alkarya da suka yi imani fa nafa'aha imanuha sai imaninsu ya amfane su illa qauman yunus sai fa mutanen yunus lamma amanu sanda suka yi imani kashafna anhum azab alkhizi muka yaye musu azabar wulakanci da kaskanci fil hayati dunya anan rayuwar dunya wa matanahum kuma muka jiyar da su dadi ila hinin zuwa wani lokaci kayyadadde zuwa wani lokaci sananne anan kuma sunan alqur'ani kenan a bada labari a shigar da wasu bayani a koma labari balaga da fasaha ta alqur'ani an gama labarin fir'auna sannan an shigo bayani mutanen makka sai kuma aka sake komawa baya aka dauko labarin annabi yunus duk manufar wa'azi a wa'azantu a san girman Allah a imani da Allah a rayuwa mai dadi a nan duniya gobe kiyama kuma a samu tsira da rahmar Allah subhanahu wa ta'ala falawla malamai suka ce mana fa halla halla kuma ma yana dauke da ma'anar tahdid kwadaitarwa zabrarwa anan muka dauki halla anan bisa ga zahirinta ina ma a ce me zai hana mutanen alkaryu su yi imani kafin su ga azaba da sun yi haka da imaninsu ya amfane su an fahimta ina ma a ce da ma a ce mutanen alkaryu sun yi imani da Allah da manzonsu kafin azaba ta sauka ko kafin su ga azaba da imaninsu ya amfane su amma ba su yi imani ba an fahimta wannan shine asalin maganar amma da yake ainihin abin da ake so a yi sir'a nan shine kore imaninsu ba su yi imanin ba qarya anan ma'ana ahlul qarya mutane an qarya was'al al qaryata allati kunna ana was'al ahl al qarya ai ba zai yi ka zo gari kawai da kango da gine-gine da bishiyoyi kasa za ka yi musu tambaya ba mutanen garin ake nufi an fahimta a nan nafiyu ake nufi kamar da Ibn Abbas da Mujahid da Qatada da sauransu suka fassara Imam Ibn Jarir Tabari ya kawo maganganunsu ma'ana lam takun ma'ana babu wata alkarya ko babu mutanen wata alkarya da suka yi imani lokacin da suka ga azaba sai kuma imaninsu ya amfane su sai mutanen annabi Yunus an fahimci maganar babu mutanen wata alkarya da suka yi imani lokacin da sun ga azabar Allah ta gabato kuma imanin su yi amfane su sai mutanen annabi Yunus istisna munqati su da suka ga alamun azaba suka yi imani imanin su yi amfane su an fahimta to idan muka tafi a haka mutanen annabi Yunus alaihi salam Yunus ibn Matta ya musu wa'azi suka kisi imani to har aka masa wa'adin cewa za nan da kwana aka za musu imani Usman muke kwana uku ko kwana 40 musu imani ba za su saukar musu azaba ana fahimta to so daren da ko kashigarin da za a musu saukar musu da azaba annabi Yunus sai ya bar garin dan kar a saukar da azaba yana garin to shine malamai suka yi da suka ga alamun azaba ya mamaye garin can sararin samaniya har wasu malamai suna cewa kamar kilomita 2 tsakanin su da azaba suka yi imani an fahimta kaga anan sun ga azaba sun yi imani kuma a sunnar Allah idan mutane aka yi musu wa'azi annabin su yi musu gargadi suka ki su yi imani har Allah ya yi alkawarin azaba azaban ta zo sun yi imani imani zai amfani ba zai amfani ba to me ya faru dangane da mutanen annabi Yunus anan falamma ra'aw basana qalu amanna billahi wa adahu kafarna bima kunna bihi mushrikin falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw basana sunnatullahi allati qad khalat fi ibadi wa khasira hunalika alkafiru yace sunnatullahi allati qad khalat fi ibadi wannan sunna ce ta Allah duk wata al'umma idan annabi ya zo musu wa'azi suka ki su karbi sakon annabin akai musu alƙawarin azaba idan azabar ta zo su ce mun yi imani imanin ba zai amfani ba وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن بزي أنفاني با تومي يفعلوا دنقن دعن متانا عن نبي موسى كنت هل الله يتي كشفنا عنهم عذاب الخزي مكا ياهي ما نمسك تي ياهي وما أنا باني عذاب تازوك هكا وسما نمسك تي جدا شا وسما نمسك تي وانا بصريه بني كشفنا مكا ياهي ba Allah cewa yayi muka rike ba muka yayi ma'ana azabar miki nan ta fara zuwa kira to me ya faru Usman da me suka ce a'a ai ba azabaci ta zo ba alamun azaba ne su wadancin da Allah ta'ala yayi magana a kansu sunnatullahi allati qad khalat fi ibadi azabaci ta zo su kuma mutanen annabi Yunus alamu na azaba akwai bambanci wasu malamai suka ce a azaba ce mai tazo amma su wadancan da Allah ta'ala ya ce imaninsu bai zai musu amfani ba ba su yi imani na gaske ba imani ne da lauje a cikin nadi imani ne na yaudara inda lokacin za a tsaye da azabar za su koma kafirci to shi yasa Allah bai saurara musu ba azaba na zuwa aka hallaka su dan imanin ba na gaske ba ne an fahimta amma mutanen annabi Yunus sun yi imani mai na gaske wanda suka tabbata a kai to shi yasa Allah ta'ala bai halaka su ba an fahimta Imam Sa'di yake cewa fa hum mustathnaun min al-umum as-sabiq falawla qaryatun kanat amanat fa nafa'aha imanuha babu wasu mutanen wata al-qarya da suka yi imani lokacin da suka ga azaba suka yi imani kuma imanin ya amfane su sai mutanen Yunus aka musu togaciya aka ware su ce wala budda li zalika min hikma ce lalle akwai wata hikima li alimil ghaibi wash shahada akwai wata hikima da ta sa Allah masanin gaibu da masanin abin da yake na sarari akwai wata hikima da ta sa Allah bai hallaka su da wannan azaba ba lam tasil ilaina wannan hikimar dai ba wani nassi babu wani nassi da yazo ya bayyana mana ga hikimar amma duk da haka kamar da sauran malamai suka ijtihadi shi ma yayi ijtihadi ya kawo ra'ayi na biyu da muka kawo wa amma qaumu yunus fa inna allaha alima allah ya sani anna imanuhum lalle imaninsu sai yastamirru zai ci gaba imani ne na gaske ba dan azaban ba amma wadancan dan azaban ne inda azabar za ta tsaya za su koma kan kafirci an fahimta to wannan ita ce ma'anar aya saboda ga wannan ayar wadin Allah فلولا كانت قرية آمنت إيمانها فنفعها إيمانها إلا قوم يونس أبو نبركو تكون شيز درجين ودندا بس إيماني بسيدة سكبر أزابر الله تزومس أنا زرجينس أنا بهمتا سندكم دوانا أنا جان هنك لم متعنا كافرين نظام نمزن الله كوشكا تيتا يونغو كده كبالي فا كوي إيماني كده كبالي سيكونغا أزابا كوشيزا كوي إيماني وانا مزي مكو أمباني با an fahimta sannan kuma an kore imaninsu sannan kuma ana kodaitar da kafirai na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su yi irin abin da mutanen annabi Yunus suka yi su yi sauri su yi imani da annabinsu ana ganewa sai Allah ta'ala yake cewa lamma amanu da suka yi imani kashafna anhum azab al-khizi muka yaye musu azabar wulakanci alkhizi mana wulakanci da kaskanci babu shakka duk wanda Allah ya saukar masa azaba a nan duniya an wulakanta shi a ce an saukar maka azaba dan baka yi imani da mahaliccinka ba dan baka girmama mahaliccinka ba dan baka san Allah ba yanzu mutum ko mai gidanka ne ya kyautata maka tunda ka taso kana yaro karami kana da wani mai gida ya maka alkhairi ya saka makaranta ka gama makaranta ya sama maka aiki ya baka jari ya baka gida ya baka motoci duk wani alkhairi yana yi maka sai ka zo ka kaurace masa kai masa butulci ya bata rai ya zo ya maka wata ukuba a gurin mutane ya matsayinka kana da matsayi kuma za su ga laifinsa ba su ga laifinsa ba kai kuma ka samu daraja ka kaskanta balle khaliqus samawati wal ard Allah ya halice ka ya kawo ka duniya duk wani arziki duk wani alkhairi Allah ya yi maka amma ka ji kai imani da Allah har Allah ya saukar da azaba wannan azaba ce ta wulakanci an kaskantar da su an wulakanta su to shine Allah ta'ala kita wannan azaba ta khiziyu Allah bai bari ta sauka ga mutanen annabi Yunus ba Allah ya yaye ya kawar da gare su an fahimta fil hayati duniya ana rayuwar duniya sai kuma bai magana lahira ba shin a lahira ma an yaye musu ko akwai a lahira an fahimta to shine malamai suka tattauna wasu suka ce tunda Allah ya ce fil hayati dunya anan rayuwar dunya bai magana lahira ba to azabar da aka kawar iyakarta anan dunya ne gobe kiyama kuma ta yiwu akwai azaba aka wasu malamai suka ce an fahimta wasu malamai suka ce a'a ba su da azaba duniya da lahira saboda a cikin suratu as-safat Allah ya arsalnahu ila mi'ati alfin aw yuzidun fa amanu famata'nahum ilahi Allah ya ce sun yi imani sai muka jiyar da su dadi ilahi ne zuwa wani lokaci Allah ya ce fa amanu aka idlaki kuma galibi idan mutum ya yi imani to imanin zai amfane shi duniya da lahira saboda haka zahiri Allah ya yi musu azaba a nan duniya kuma gobe kiyama sun tsira daga azaba wannan shi yafi dacewa da rahmar Allah subhanahu wataala an fahimta Allah ya ce umatta'nahum bayan Allah ta'ala ya yi musu azaba suka tsira ba su mutu ba ba su halaka ba sai kuma me umatta'nahum muka jiyar da su dadi Allah bai basu haka ba kamar da ji muka yi bayani dangane da banu isra'ila wa laqad bawa'na bani isra'ila mubawwa asidqin wa razaqnahum min at-tayyibat idan mutun ya imani da Allah da gaske ya tsaya akan shari'ar Allah akan dokokin Allah Allah ba zai ƙi alishi ba hatta a nan rayuwar duniya muka ji yadda su dadi amma dadin na dindindin ne na abada ne ilahinin zuwa ga wani lokaci kayyadadde dan ba dawama a rayuwar duniya an fahimta saboda kowace al'umma tana da lokaci kowane mutum yana da lokaci al'umma idan lokacinsu ya zo za su tafi daidai ku kowanne idan lokacinsa ya zo zai tafi ba wanda zai zo na wajaran duk zaman mu na labari ne sai wasu ɗan ba su ba da labari ba kowa da dace ne ba bayan shekara 200 a'a ai karin ba da kadan ai wani shi malam ya rige mana lokacin mu karin bar mai yawa karin shi shekara 50 ko 60 wani shi malam ba ya rige mana rayuwar mu karin ba da yawa sai labari kila an rubuta tarihi wasu kila wasu rubuta tarihi ne wasu su karanta a littattafai zamani kaza lokaci kaza masallaci kaza an yi kaza tsarin abin da ake a karanta a wuce aka samu mai imani cewa Allah ya gafarta musu aka samu mai imani mai tausayi insha Allah ya gafarta musu an fahimta kuma wannan ayar akwai isharar cewa mutanen annabi Yunus gaba ɗayan su kai imani an fahimta gaba ɗayan su a nan an samu miza falala ta mutanen annabi Yunus ta fuskoki guda biyu da suka ga alamun azaba suka yi wub suka yi imani da gaske sabanin al'ummar da suka gabata wanda suke dagewa akan kafircin har azaban ma ta zo ko ba su yi imanin ba ko sun imani ba na gaske ba abu na biyu kuma da suka tashi imani gaba ɗayan su manyan su da ƙananan su insha Allah lokaci ya ƙure amma gobe insha Allah mun zo zamu doki labarin gaba ɗaya mu bayar dan mu fahimci gaba ɗaya labarin dama tunanin mun gama da ayar zamu doko labarin abubuwan da suka faru tun daga farko na zamanin annabi Yunus to amma lokaci ya tafi zamu karasa ayan yanzu gobe Allah ya kai mu sai mu doko labarin sa an fahimta to amma su Allah ta'ala zahirin abin da ayan nan take nunawa illa qauma yunusa lamma amanu suka imani Allah bai bare wani ba daga cikin su duk suka imani wannan sai zaman to miza a gare su amma sauran al'ummu imma mafi yawa su ƙaryata ko dukkan su ƙaryata mutanen annabi Nuhu nawa suka imani Fir'auna ba su imani ba mutanen annabi Salih mutanen annabi Hud mutanen annabi Shu'aibu dawa mafi yawa suka ƙaryata shi yasa a hadisi Buhari manzo Allah yake an nuna mun al'ummu gobe kiyama annabi zai zo tare da mutane nawa ma'ahu rajulu mutum da yake da kawai ya imani shi annabi gaba ɗaya ba ya zo ya yi wa'azi ya ƙare rayuwarsa mutum da ya tilo ne ya yarda ya imani da shi kai yanzu kana wa'azi mutane 30 mutane 40 sun zo kace wallahi mutane ba su da imani ba su zuwa karatu 30 ka gode wa Allah ba annabi ya zo ya ƙare rayuwarsa mutum da ya tilo ya imani da shi annabi zai zo mutum biyu an fahimta wani annabi zai kuma da jama'a arrahatu jama'a masu yawa sun yi imani da shi wani annabin ma shi kadai zai zo ya wuce ba kowa tare da shi ba wanda ya karbi sakonsa ba wanda ya karbi sakonsa to da haka kai mai wa'azi kullum ka duba isar da sako karkace jama'a sun zo ko ba su zo ba ana magananka a gari ko ba magananka a gari an san ka a gari ko ba san ka duk wannan ba harkar ka bace inna alayka illa albalag ka isar da sakon Allah ka tsaya mutane ba za ka iya da su ba to wannan falala ce ga mutanen annabi Yunus alayhi salam to Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mana imanin mu ya ƙara mana imanin mu ya dacar da mu zuwa ga abin da ke shine daidai dan uwa da yawa suna buga waya suna rubuto daga da suna neman addu'o'i ya Allah ka san bukatun bayinka ya Allah duk wadanda suka roki addu'a wanda ba su roko ba ya Allah duka biya musu bukatun su na alkhairi اللهم آتنا سؤلنا وسؤل من أوصانا بالدعاء اللهم آتنا سؤلنا وسؤل من أوصانا بالدعاء اللهم آتنا سؤلنا وسؤل من أوصانا بالدعاء يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك